أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد ابن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imar rayuwa da lafiya da dama da yake bamu muke haɗuwa a wannan masallaci a cikin wannan lokaci, a kuma cikin wannan wata mai albarka na Ramadan wanda yau muke ɗauke da azuminmu na 12 kuma majalisinmu na 11, inda muke karanta Alƙur'ani mai girma da bibiyar wasu daga cikin ma'anoninsa domin ɗaukan izina da wa'azi da kuma gyara rayuwa, wanda in ba mu manta ba muna cikin Suratul Anfal. Jiya karatunmu ya tsaya kan aya ta 40 daidai, wanda yau za mu tashi aya 41, inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa'lamu annama ghanimtum min shay. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'lamu annama ghanimtum لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا وما يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
الله سبحانه وتعالى bayan ya mana bayanin yanda yakin Badar ya kasance da kuma yanda al'amura suka kaya da yanda kafirai suka kasance ba dare ba rana a ɗabi'arsu, sukan tara kuɗi mai yawa don ganin sun murƙushe musulunci, amma Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar musu a kowane yunƙurinsu cewa musuluncin nashi ne, kuma shi ke kare kayansa. To bayan Allah ya yi mana wannan bayanai duka, sai yake ƙara jan hankalin kafirai su fasani wannan al'amari da suke yi ba shi ne mafita ba, da za su bar shi su kama tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala, su tuba su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yana maraba da su, zai karɓe su kuma zai gafarta musu zunubansu gabaki ɗaya. Idan ko sun ƙi, sun ce za su ci gaba da takalar musulunci da son gamawa da shi, to Allah subhanahu wa ta'ala a sunnarsa ne duk wanda ya yi yunƙurin taɓa addininsa to zai yi faɗa da shi, zai yaƙe shi, kuma duk wanda ya ce zai yi yaƙi da Allah tabbas ba zai tsira ba. Kuma wannan sunna haka take tun farkon shar'anta shari'ar musulunci a farkon zamani har zuwa ƙarshe. Allah yana tare da masu gaskiya, baya tare da mutanen banza ɓatattu, ko da ko suna da abun duniya da suka tara a nasu ganin su shi ne ci gaba, shi ne nasara, kuma musulunci yana zama musu alaƙaƙai, kuma suna gagganin bayansa shi ne hutu, shi ne sauƙi a tare da su. Allah yana nuna musu cewa abun ba haka yake ba, nasara tana ga addini, kuma duk wanda ya riƙe addini zai samu wannan nasarar ko a nan kusa ko a can gaba. amma dai ba zai taba tadewa ba, koda ko a duniya bai samu nasara ba, to a lahira kuma zai samu nasara da ikon Allah subhanahu wata'ala. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya zaburar da muminai, ya ƙara musu ƙarfi, yace wa su yaƙi kafirai har sai ya zamanto babu wata fitina da za ta yadu a doran ƙasa, ya zamanto addinin Allah kadai shi yake wanzuwa. Idan sun ki, to Allah yana mai sani, yana mai gani. Haka kuma Allah madaukakin sarki ya ce, in kun juya baya, kun ki bin tafarkin Allah madaukakin sarki, to Allah madaukakin sarki yana tare da muminai, kuma zai taimake su, kuma shi ne majibinci na gari, kuma shi ne majibinci mai ba da nasara. Kamar a ce zancen yaƙi ya ƙare, sai maganar abinda za a samu na wadata ko ganima daga kafiran da aka yaƙa. Shi dama harka ta yaƙi tana gadar da ɗayan biyu ne, ko ganima ko fidya. Ma'ana a yaƙi kafirai su gudu, a kakkama na kamawa, a kwace dukiyarsu, wannan shi ake kira ganima. Waɗanda aka kama kuma su ne bayi, to akan kuma samu wasu a tunkare su da yaƙi, su gudu su bar garinsu, musulmai su zo su samu sun gudu ba kowa. To wannan dukiya da musulunci zai samu shi ake kira alfai. To akan iya samun wata dukiyar kuma mai suna aljizya, kafirai su tsorata, su gani cewa ba za su iya yaƙar musulunci ba, amma za su so zama ƙarƙashin daular musulunci. Musulunci ya ɗora musu wata jizya, wata kamar haraji na dole da za su biya don samun kariya da zaman lafiya ƙarƙashin daular musulunci. Waɗannan hanyoyi ne da musulunci ya tsara. Allah ya shimfiɗa wa muminai domin samun hanyar abin rayuwa da tsayuwa da ƙafa. To a nan sai Allah madaukakin sarki yake gaya mana game da ganima, ya za a raba ta in an samu. Yace wa'lamu annama ghanimtum min shay, ku sani duk abin da kuka samu na ganima, komi yawansa komi ƙanƙantarsa, mutum baya ɗauka shi kaɗai yace ya samu ganima ya wawura ya tafi gida da ita. Ha, ita ganima haƙƙi ne na musulunci, jira kake a raba a baka kasonka. Don haka idan ka ga an je yaƙi, mutum ya ɗebi dukiyar ganima da sunan ya ci ganima, to bai san ma me ake nufi da yaƙi a musulunci ba, kuma abin da ya kai shi kenan neman abin duniya. Kamar yanda ya faru a fitintunu da ya faru a wannan ƙasa, wannan ana kiransa fitan, fitintunu ne waɗannan, ba jihadi sunansa ba. Domin jihadi yana da ƙa'ida, yana da shimfiɗa, yana da tsari, yana da shugabanci. Amma in an ce fitina, ko wannan kowa yana hargowarsa ne, ana gudanar da abu gwargwadon yanda mutum ya tsinci kansa. To wannan an yi amfani da shi ta hanyoyi daban-daban, wasu sun dace, wasu ba su dace ba. Wasu sun farma dukiyoyin waɗanda ba musulmai ba sun kwashe, kamar yanda waɗanda ba musulman ba in sun samu dama a kan dukiyar musulmai su ma su kwashe. Ya zama kenan fitina ce, wannan ya afka ma wannan, wannan ya afka ma wannan. Amma jihadi yana da tsari a musulunci, kuma don haka musulunci ya bashi babban sakamako. Annabi ya ce zirwatu sanamil islam aljihadu fi sabilillah, ƙwaƙwaluwar daraja ta musulunci shine fita jihadi. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda bai yi jihadi ba kuma bai sa a ransa inda musulunci zai kafu a ce za a fita jihadi, zai fita. To Annabi yace wannan baya tare da mu. Kiran koda yanzu ba a jihadi, ka sa a ranka yau da za a ce daular musulunci ta kafu, an samu shugaba da zai yi shelar jihadi, ka yadda za ka iya fita. Idan an fita jihadi, abinda aka samu ana rabawa ne. idan ko ka dauka ba a baka ba to ka debutar jahannama Allah ya kiyaye an yi jihadi an dawo an ana san barka da wasu da suka rasu a wajen jihadin ana musu alhini da fatan shahada annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani dan mutane ya ambaci wani daga cikin su yace shi kan ba shahada yi ba bal ma dan mutane sahabbai suka yi ta ta'ajjubin wannan abu da aka bincike aka zo masa wanka da sauransu sai aka ga cewa akwai wasu kaya da ya boye na ganima bai fito da shi ya nuna ba wannan shine al-ghulul kuma annabawa da sauran jagorori ba sa yin wannan dabi'a ce mummuna Allah yake wa ma kana li nabiyyin an yaghul bai dace ba ga kowane annabi idan an fita yaki ya debi kani ya debi kayan yaki ya ce a zama nashi wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyama in ko ka dauka sai ka zo da shi yawm al-qiyama to duk abin da aka samu na ganima sai Allah ya raba shi yace fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasul ma'ana a raba shi kashi biyar Allah subhanahu wa ta'ala yana da kaso kason Allah shi ya bai wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sarrafa shi a abin da yake ganin akwai maslaha a ciki a bai wa mayaka a sa a baitul mal ko wani abu makamancin wannan walil rasul haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kaso wasu malaman suka ce humusul lillahi walil rasul abu ɗaya ne sai kuma ma'anan an raba abun kashi biyar to kashi ɗaya to ya fada haƙƙin Allah da manzonsa shi manzo ya dubi al'amarin da aka bashi na kumusi ya yi abin da yake ganin shi ne maslaha a kansa da iyalinsa da sauransu sauran kumusin kuma salasatu arba'a kenan arba'atu akhmas kenan sauran kaso hudu cikin biyar ɗin to abai wa zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil wa'annan duka group ne na mabukata kenan addinin musulunci duk abin da aka samu na wadata na kuɗi to ba a mantawa da masu rauni domin shi addini bai taɓa yadda an rayu a samu tazara mai girman gaske tsakanin mai shi da mara shi ba domin rayuwa ba za ta tafi ba za a samu balance na rayuwa ba kullum za a riƙa rayuwa cikin ƙunci da kuma ƙyashi da hasada ta wani ɓangaren idan akwai tazara mai girma tsakanin masu kuɗi da talakawa to kullum babu jituwa babu fahimtar juna shi yasa musulunci ya shimfiɗa hanyoyin da masu kuɗi dole su waiga su tallafawa marasa shi shi yasa ya shar'anta rabon ganima ya shar'anta zakka ya shar'anta duk wani abu da aka samu hatta shi alfai'u wanda an gudu musulmai suke zuwa su mora shi ma haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil kay la yakuna dulatan bayna al-aghniya'i minkum me yasa yake saboda kar dukiya ta takaita a hannun mawadata su suke jujjuyata so da haka Allah ya sanya haƙƙi akan dukiya in Allah ya baka dukiya mai yawa to dama fa kamar Allah ne ya ɗebi kuɗin mutane da yawa ya baka yace ya ga ya zaka yi da su shi yasa Allah yake ku rika ciyarwa daga cikin dukiyar da na sa ku kuka zama wakilai na akai wa anfiqu mimma ja'alakum Allahu mustakhlifina fi istikhlaf shine ka zama wakili kita sai kaga anguwa masu kudin ciki ba su ne mafiya yawa ba, su ɗan kaɗan ne. Sauran kuma sukan zauna su jira haƙƙinsu daga wajen masu kuɗin. Da haka Allah yake kasa dukiya a halin al'umma. Shi yasa da masu kuɗi suna duba haƙƙoƙin al'umma cikin dukiyar da Allah ya ba su, to da za ka ga an samu ƙaranci na talauci da mabuƙata. Amma sai zamanto ba a haka. A baya can a daulolin musulunci da arziki ma bai yalwata musu kamar yadda ya yalwata mana ba, akan samu saboda fidda haƙƙin Allah na masu kuɗi, an kai ga lokacin daular Umar bin Abdulaziz sai a cire zakka a rasa wanda za a ba. Ai ta yawo da ita ana neman gidan da suke da buƙatar zakka sai a rasa. Dole sai an kai wa makwabta, ƙasashen makwabta, saboda ƙarfin daula ta musulunci da kuma ƙarfin sarrafa daular. Amma yanzu ba daular da za ta bincike mai kuɗi yana da kuɗi, ya cancanci a cire zakka a kuɗinsa, kuma za a aika a karɓo, kuma dole ya bayar. Yanzu ba wannan, kowa yana sarrafa dukiyarsa ne yanda ya ga dama, kuma baya cire zakka sai yanda ya ga dama. Malamai in suka raɓe shi su ma sun je ne su karɓi iya ɗan abin da aka ba su, kuma su ma in sun karɓo su raba yanda suka ga dama. Shi ne sai ka ga kullun jiya a yau, kullun talauci ƙaruwa yake, kullun wahala ƙaruwa take. Kuma ba masu kuɗin ba ne, sai dai me ba masu kira haƙƙin Allah a cikin dukiyarsu. Su gani suke kamar ma wayo ake musu. Akwai mai kuɗin da yake shi yana ga zakkan nan kawai wata dabara ce fa ta araba mutum da kuɗinsa. Alheri kam ai in ka ga dama za ka yi. Amma me za a ce dole sai ka cire wani percentage na kuɗinka kamar wani sharing kuka yi, kamar wani kamfani ne ka sa jarinka na sanawa ƙarshen shekara a zuwa ce ba da kaza. Kaga wannan jahilci ne da rashin sanin addini. Ya manta cewa ba wayensa bane yake bashi. Allah ya sa mu dace. To kowane haƙƙi na dukiya da Allah ya ce masu kuɗi su bayar, in an samu a wajen yaƙi a raba, sai ya samu wannan sharaɗin: in kuntum amantum billah, in kun yi imani da Allah, duk abin da za ka yi na haƙƙin addini sai an samu imani, sai an samu yarda, sai an samu gamsuwa. Shi yasa Allah da ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kan a so mu cewa mutane ku yi kaza, ku bar kaza, ku ba da kaza na dukiya, ku yi abubuwa da yawa na musulunci, sai da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rayu shekara 10 a Makka yana ƙoƙarin sanar da mutane waye Allah, har su gamsu da Allah, su gamsu za su bauta masa. Domin sai ka san Allah, ka gamsu da shi, sannan zai baka oda ka yi. Shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, Allah yana cewa ta'arifuni qabla an ta'buduni, ku sanni kafin ku bauta min. Saboda haka sai an san Allah kafin a bauta masa. Shi sa Allah da kansa yake fa'lam annahu la ilaha illallah, ka fa sani, ma'ana ka koyi sanin cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Ka san wannan, ka koye shi a ilmance, domin ba a bautar Allah a agado, ba a bautar Allah a kwaikwayo, na taso na ga ana yi. Abu ne na ilimi, duk abin da za ka yi da sunan neman lada, to baya bai zo maka ta hanyar jahilci ba. Wallahi sai ka tashi haikan ta koya. Sallan nan da muke yi kullun so biyar cikin wuni da dare, wani sai gama rayuwarsa wallahi bai iyaka ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum yakan shekara 60 yana sallah, amma wallahi yawmul kiyama zai tashi ba sallah a fayil ɗinsa, babu sallah kwata kwata a file din sa ina take bai yi ta yanda Allah subhanahu wataala yake so ba haka ya bar masa abasta hadithin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai mai sallan da in an kasa sallar sai an kasa sallar sa 10 a dau daya a bashi wani a dau 6 a kasa 6 a dau daya a bashi wani kaza a karshe ce rubba musallim laysa lahu min salatihi shay sai akwai fa mai sallar da wallahi haka zai tashi kamar yanda yazo ya tsuguna yayi haka zai tashi ya batta abun saboda haka addinin mutunci addinin ilimi ne baka yin komai sai da ilimi kar ka taba yadda shi dan ya rube ka bai kai ka taso kana yi kullun kullun ka iya sai ka koya da kyau sannan kai a karba inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah mai kyau ne mai tsafta mai tsarki bai karban aiki sai ya zama haka kuma zamuwarsa haka shine ilimi Allah ka azurta mu da neman ilimi na gari wanda zai sa mu samu imani mu gamsu mu yarda annabi ya gama wannan shekaru 10 yayi hijira to daga nan ne musulunci ya ratsu a cikin zukatan musulmai sun yarda da Allah sun yarda za su karbi dokar Allah daga nan aka soma shar'anta abubuwa daban-daban su azumi su zakka duka sun zo bayan an koma Madina amma a Makka ba wani abu da ake yi daga kokarin tauhidi da kadaita Allah sai sallah ita kanta sallar da wasu dokokinta duk sun gama cika ne bayan an yi hijira to duk wata doka ta Allah sai da imani da Allah sai ka yarda Allah ne zai biya ka sai ka yarda kana neman sakamakon ka ne a gun Allah shi kadai wannan zai baka nutsuwa da kwanciyar hankali da kuma yi don Allah wama anzalna ala abdina haka kuma bayan ka yi imani da Allah sai ka yi imani da abin da aka saukar wa bawan mu shine annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Allah ya saukar masa alqur'ani alqur'anin nan a cikin sa akwai komai Allah ya ce ma farratna fil kitabi min shay ba wani abu da muka bari ba mu sako shi a cikin alqur'ani ba alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba kuma dan baka sani ba ba a ce ka zauna haka ba fasalu ahli dhikr in kuntum la ta'lamun in baka sani ba duk abin da ka tinkara ka tambaya ba wai sai ka je kai kwabar ka kuma ka zo ka tambaya ba idan akan iya samun mutum a wani yanayi da ba halin tambayar har sai abin ya wuce an yi abin da aka yi to anan ma kar ka yi shiru da bakinka in ka samu halin tambaya ka nema ka tambaya lokaci kaza wani abu ya taso muna gu kaza mun yi abu kaza da kaza ya matsayin wannan abu sahabbai ma sukan yi haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su dan saukar da wani nauyi ko wani sako wani al'amari ya taso a wajen suka aikata abin da suke ganin shine daidai ba tare da suna da cikakken ilimi a kai ba in sun dawo sai sun tambaya ya rasulullah ai kan nan da ka mana abu kaza da kaza ya faru kuma ga abin da muka yi to yaya yake abin da muka yi yayi daidai ko bai yi ba in yayi annabi ya ce musu yayi in da yayi ba annabi ya musu gyara amma dai ba a so ka tinkari abu da danganci da wauta sai daga baya ka zo kana neman fatawa alqur'ani ba abin da babu a ciki fihi khabaru man qablakum wa naba'u man ba'dakum a cikin sa akwai laburran waɗanda suka gabata akwai wanda ma ba su zo ba nan gaba za su zo duk da bayanan su dan shi alqur'ani mu'jizatun min khalida ma'ana mu'jiza ce madawwamiya salihun li kulli zamanin wa makan ya dace da kowane zamani da kowane wuri yau da wani abu zai taso a karanta maka aya game da shi sai ka dauka yanzu aka saukar da aya alhali ko ta sauka shekara 2000 baya da ɗaruruwa da shekaru Allah madaukakin sarki yace wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan da abinda muka saukarwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama yawmal furqan ranar rarrabewa wasu malamai suka ce ranar rarrabe wannan ita ce ranar farkon saukan wahayi domin me domin daga lokacin Allah zai tantance tsakanin ne kafirci da musulunci zai tantance zai ware tsakanin mutanen kwarai da mutanen banza shi sa da aka aiko da annabi alqur'ani na farko aka gaya masa wa anzir ashiratika alaqrabin kaje ka fara yi wa ƴan uwanka wa'azi yaje ya kira su ya sanar da su cewa Allah ya aiko shi ya zama annabi yana musu gargadi su daina bautar gumaka su dawo su bauta wa Allah shi kadai daga lokacin kafirai hankalin su ya tashi Qurayshawa suka dinga bin hanyoyin da za su daki da wannan addini yau su yi mitin a nan gobe su yi a can jibu su ce wannan gatas ce wannan duka yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim suna so su ga sun kashe hasken Allah na musulunci da tattaunawarsu da maganganunsu da tsoratar da mutane da ƙarerayi amma duka Allah yake wallahu mutimmu nuri Allah sai ya cika wannan hasken sai ya isar da wannan addinin duk inda kuke tunanin ba zai je ba sai ya je walau kai hal kafirun ko da kafirai ba sa su wasu suka ce yawmal furqan yaqin badar lokacin da aka yi yaqin badar Allah madaukakin sarki ya nuna wannan rana ita ce yawmul furqan ranar da Allah zai tantance tsakanin karfin musulunci da karfin kafirci wanne ne karfin wanne ne kuma na Allah shine sai kara da cewa yawmal taqal jama'an ranar da bangarori guda biyu suka haɗu kungiyoyi guda biyu suka haɗu kungiyar musulunci da kungiyar kafirci wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai ma'ana Allah yana da iko ya yada musuluncin sa ba tare da yaki ba ba tare da wani wahala ba amma mun karanta a baya Allah bai so ganin daman hakan ba ya so ku tashi ku yi gwagwarmaya ba dan komai ba sai dan a jarabci su waye muminai na gari kuma a nuna maka ta yaya kake gane kimar abin da kake da shi kamar dukiya ce idan ka tashi kai faɗi tashi ka kwana a nan ka tashi a nan ka je nan ka tara ta ta fi kowa sanin kimar wannan dukiyar a wajenka saɓanin wanda zai taso ya ga an tara masa kawai iyaka ya tsoma hannu ya ɗiba wannan bai san kimar ta ba mun bai sake ba haka zai lalata ta cikin sauki wancan ko za ga yana tattali yana taka tsantsan yana lura saboda me saboda ya wahala ya samu amma Allah madaukakin sarki yana da ikon yin duk abin da ya ga dama ya sauƙaƙa komai al'amari ya zo cikin ruwan sanyi kawai ku gan ku cikin imani ku gan ku cikin walwala ku gan ku gobe kiyama cikin aljanna amma sai Allah ya aiko wata jarabawa wacce yake so ya gane su waye jajirtattu tsayayyu burinsu addinin Allah ya ɗaukaka burinsu su bauta wa Allah burinsu su ga cewa sun yi gwagwarmaya wajen kare wannan addini shi yasa Allah ya ce wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai sai ya ce me kuma a gaba
إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرسل أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم
الله مدوكين سركي يساك تنا ومؤمني lokacin da aka halartu aka tsaya a filin yakin badar yace a wannan ranan ku muminai da kuka taho daga Madina, iz antum bil udwati dunya, kuna gaba ta kasa, ma'ana ta kusa da Madina, fitowanku daga Madina ku ne kusa da garin Madina, wa hum bil udwati uswa, su kuma suna gaba ta nesa, ma'ana sun taho daga Makka, suna wato sun fi kusa da Makka kamar yanda ku kuma kuka fi kusa da Madina. Warratbu asfala minkum, tawagar Abu Sufyan kuma suna can ƙasa da ku ta gefen kogi, ta inda ya tsada hanya ya canja ya zaga ya koma Makka ba tare da mutanen Makka sun san ya gudu ba ma. Sai daga baya ya aiko musu cewa abinda kuka fito domin sa dan kare dukiyarku, to Allah ya tsare muku ita, mun iso gida dan haka kuma ku dawo. Wanda Abu Jahal yace a'a, sai mun nuna wa Muhammad da jama'arsa ƙarfinmu da cewa mu din ba kan wallasa bace, wannan duk wani shiri ne na Allah dan ya murkushe musulunci, a ya murkushe kafirai da jigajigansu na Qurayshawa da waɗanda suka goya musu baya, dan musulunci ya soma samun izza da ɗaukaka daga wannan lokaci. Shi yasa aka kira ta ma yawmul furqan. Allah ya ce walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad, da kun riga kun yi alƙawari za ku haɗu, sun aiko muku ga munan zuwa da tawagar mu kaza, ku shirya haɗuwan mu da ku a wadar. Allah ya ce lakhtalaftum fil mi'ad, da an samu saɓani wajen cika wannan alƙawarin haɗuwar. Domin me? Domin musulmai ba su da yawa, kuma a rayuwar Madina a lokacin ga munafukai irin su Abdullahi bin Ubay bin Salul, to da an samu firjiya wasu su ce ba za su ba, wasu su ce ba su shirya ba, wasu su yi kaza, wasu su yi kaza. To sai Allah bai tsara abin ta wannan wajen ba, an zo ne haɗuwar kwatsam. Su musulmai burinsu su fita tsare tawagar Abu Sufyan. Shi kuma Abu Sufyan an samu munafukai sun gaya masa, ya yi maza ya aika wa mutanen Makka, su kuma sun taho. Wayannan musulmai sun fito ba halin komawa. Allah ya ce na yi haka ne, walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ula, Allah ya tsara wannan ne don ya yanke wani hukunci na wani al'amari da zai faru. Wani al'amari ne zai faru? Shi ne murƙusa kafirci da ɗaukaka musulunci. Liyahlika man halaka an bayyana, domin duk wanda zai hallaka daga lokacin zai hallaka ne a hujjiwa bayyananniya da ta zo masa, cewa ga tawagar Allah ga tawagar shaiɗan, wanne ka zaɓa? Wa yahya man hayya an bayyana, wanda zai rayu kuma ya rayu shi ma a bisa hujja bayyananniya, ya gane cewa ya bi tafarkin Allah. Kenan ko da mutum bai mutu a yaƙin Badar ba, to ya san dai daga yaƙin Badar cewa musulunci shi ne addinin ƙwarai, zai je ci gaba da rayuwarsa ne cikin halaka. Haka wanda yake cikin muminai ya sake samun ƙarfi cewa lallai musuluncin nan shi ne daidai, zai je ci gaba da rayuwa, rayuwa mai aminci cikin musulunci. Wa inna Allaha la sami'un alim, kuma lallai Allah subhanahu wa ta'ala mai ji ne, yana jin abin da kuke tattaunawa da irin abubuwan da kuke kukkullawa, kuma masani ne, alimul masani ne, ba wani abu da yake buyan masa. Saboda haka duk abin da zaka yi karka tsaya kana nuku-nuku kana tunanin wai zaka buyan ma Allah, ko Allah bai san abin ba, in ka gabe ma wani ukuba ba ta lalaye masa, ba wai dan ka gagare shi ba, ba wai dan ba zai iya ba, ba wai dan bai sani ba. Don haka mu riƙa rayuwa kullum a cikin wannan. Wannan kuma ita ce tamamul muraqaba, cikar lura da cewa Allah na sane da ni, ya kuma san yana ganina, yana kuma jina, ba wani abu da zan yi ɓuyan masa. La takfa minhu khafiya, ba wani abu da yake ɓuyan ma Allah. Allah muna roƙonka ka taimake mu da taimakonka. Allah subhanahu wa ta'ala zai mana bayani yanda lokacin da aka zo za a gwabza tsakanin musulmai da kafirai a wajen yaƙi ga wata siyasa da Allah ya sako dan kar kowa ya gudu. Ku kafiran ba za ku gudu ba, muminan ma ba za su gudu ba. Allah ya shirya wani abu da ya karfafi kowa ya tsaya ya jajirce. Duka don Allah ya nuna daukakar musulunci da rugujewar kafirci. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Za mu tsaya a nan sai gobe za mu ji wannan bayani da irin dabarar da Allah subhanahu wa ta'ala ya dasa wa muminai da su kafiran duka don al'amarin ya tsaya a gwabza din ya zamanto cewa an gane an yi rabaraini an nuna wato fadin da ake cewa mu raba raini a gane waye gaba da wani. To Allah madaukakin sarki a kullum muna roƙonka ka ƙara jajirtar da mu akan wannan addini naka, ka ba mu nasara da ɗaukaka, ka taimake mu da taimakonka. Abinda muke daidai Allah ka ba mu ladansa, wanda muke na kuskure Allah ka yafe mana. Hadha wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.